Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da FM Nomad da kuma da LOL FM, ko kuma dai a kama shirye-shirye namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalma Si Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litini 9 ga watan Mayu. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Akalla mutane 5 aka kashe, kana wasu 13 suka samu rauni sakamakon fashewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi akan headquarters rundunar 'yan sandan da ke gabashin babban birnin Somalia. Prime Minister Britannia David Cameron ya gargadin cewa Britannia na iya tsokano jefa nahiyar Turai cikin yaki muddin ta cin matsaya akan tabar kungiyar tarayyar Turai. A yau Litinin ne shugaban ƴan adawa na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Moise Katumbi zai bayyana gaban masu gabatar da ƙara domin amsa tambayoyi akan zargin da ake yi masa na cewa yayi hayan sojan haya.
To, kanin labaran kenan. Za ku ji cewa wani hatsarin mota a Kamaru ya laƙume rayukan mutane akalla 17.
Hanyoyin ne ba su da kyau, wallahi.
Sannan za ku ji cewa an kammala taron ƙasa da ƙasa na ƙwararru a fannin lafiya a birnin Washington DC.
Kowane ciwo yana da ɗabi'arsa da yake nunawa a kowane ɓangare na duniya.
Idan mun kaɗa jamhuriyar Niger kuma, za a ji cewa alƙalan kotu sun fara yajin aiki na gargaɗi na kwanaki 3. Sannan kamar kowace ranar Litini, Yusuf Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Sannan akwai mu tafa da wasu kuma daga ra'ayoyin da kuka aiko mana ku masu saurare. Amma dukkanin waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Akalla mutane 5 aka kashe, kana wasu 13 suka samu rauni sakamakon fashewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi akan headquarters rundunar 'yan sanda da ke gabashin babban birnin Somalia. Kamar yadda majiyar kiwon lafiya da kuma wasu masu ganau suka ruwaito, tunan dai kungiyar Al-Shabaab ta dauki alhakin aikata wannan harin. Shaidun gani da ido cewa suka yi sun ji karan wani abu mai fashewa, kana daga bisani suka rika jin harbin bindiga a headquarters rundunar 'yan sanda masu kula da kai da koman motoci wanda ke kusa da tsohuwar tashin jirgin ruwa ta gundumar Shangani. Dan kunar bakin wake shi ne ya tada bom ɗin cikin wata mota. Kana daga bisani dan ta'adda na daban ya yi ƙoƙarin shiga cikin ginin 'yan sandan, amma kuma sai 'yan sanda suka buɗe masa wuta, kamar yadda wata majiya daga jami'an tsaro suka shaida wa sashen Somalianci na muryar Amurka. Jami'an da ke aiki da motar ɗaukar majinyata sun shaida wa muryar Amurka cewa sun samu garwakin mutane 5, kana sun ɗauki wasu 13 da suka samu rauni daban-daban. 'Yan sanda 3 dai na cikin waɗanda suka mutu, a cewar majiyar.
Prime Minister Burtaniya David Cameron ya yi gargaɗi cewa Burtaniya na iya tsokano jefa nahiyar Turai cikin yaƙi muddin dai ta cimma matsaya a kan tabar ƙungiyar tarayyar Turai a zaben raba gardama da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a cikin wannan shekarar. Cameron dai ya yi wannan maganar ce yau Litini, inda ya faɗa a cikin jawabinsa da ya yi a kan harkokin tsaron ƙasa, yayin da ake yekuwar cewa ƙasar za ta kaɗa ƙuri'a a ranar 23 ga watan Yunin nan kan ko ƙasar ta Burtaniya za ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar Turai, wato mai mambobi 28 ko a'a. Prime Minister ya jefa ayoyin tambaya game da wannan al'amarin, inda yake cewa shin muna da tabbacin cewa za mu ci gaba da samun zaman lafiya a nahiyar mu, anya wannan ƙalubalen abu ne da za mu iya ɗaukawa? Sai dai ya ce ba zai yi saurin yanke hukunci ba akan wannan al'amarin. Kawunan mutanen ƙasar ta Burtaniya sun rabu matuƙa akan ko ƙasar tasu za ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar ta tarayyar Turai ko kuma ta fice, kuma ɗaukar ra'ayoyin jama'a har sau 6 da wasu cibiyoyin bincike suka gudanar kan batun ya nuna cewa kusan masu son zama cikin ƙungiyar da yawansu daidai ne da kuma masu son a fice.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau Litinin ne shugaban adawa na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Moise Katumbi zai bayyana gaban masu gabatar da ƙara domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake masa na cewa yayi hayan sojan haya na kasashen ƙetare inji lauyansa. Gwamnatin shugaba Joseph Kabila ta ce tana da shaida mai ƙarfi da ke nuna cewa akwai tsoffin sojojin Amurka da yawa da yanzu haka suke washi Katumbi aiki a matsayin dogarawa a gundumar Katanga. To amma Katumbi wanda hamshakin attajiri ne mai sananne kungiyar ƙwallon kafan nan mai suna Mazembe ya ce wannan batu ƙarya ake masa. A cikin satin ta gabata dai Katumbi ya amince da takardar da sauran jami'u bakwai suka aike masa ne kalubalanci shugaba Kabila a zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sai kuma wannan zargin da gwamnati ke masa ya zo rana guda ne da ranar da ya amince da wannan kiran da waɗannan kungiyoyin wato jami'in siyasa suka yi masa. Gama Mumba daya daga cikin lauyoyin Katumbi ya ce dewan yan kasar sun san cewa wannan zargi ba komai cikinsa ban da siyasa.
A yau Litini ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai fara rangadin aiki na kwanaki hudu a kasashen Turai inda zai gana da shugabannin kasashe daban-daban. Kana zai halarci taron yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa da za a yi. Taron na yaƙi da cin hanci da rashawa wanda za a gudanar ranar Alhamis, Prime Minister Burtaniya ne David Cameron ya shirya shi, kuma shugabannin ƙasashe za su halarta kuma sun hada da Afghanistan da Colombia da Nigeria da wasu ƙasashe daban-daban. Taron wanda Mr. David Cameron ke wato Cameron ke shiryawa dai an shirya shi ne da zummar ganin an yaƙi cin hanci da rashawa kuma da ke addabar ƙasashe daban-daban a duniya. Sai dai kuma taron na zuwa ne a daidai lokacin da aka bankaɗo cewa shi kansa Mr. Cameron ɗin na da hannu cikin wani abin fallasan nan da mutanen da ke ajiya a ƙasashen Turai ko da yake ainihin kuɗaɗen da ake magana a kai na mahaifinsa ne. Prime Minister dai ya musanta cewa ya aikata wani laifi. A yau ne dai ake sa ran mutane a ko'ina a faɗin duniya za su so maganin sunayen mutanen da ke da hannu a cikin wannan abin ashiyar ciki har da wasu shugabannin ƙasashen duniya.
Miliyoyin masu jefa kuri'a ne 'yan ƙasar Philippines suka fito domin jefa kuri'arsu saboda zaben shugaban ƙasa a yau. Zaben da sakamakonsa ba na hukuma ba ke nuna cewa wani hamshakin magajin gari da ya yi ƙaurin suna kan yin maganganu masu zafi yake da rinjaye a cikinsu zuwa yanzu. Kafin yau da aka jefa kuri'un, Rodrigo Duterte, wanda ya daɗe yana zama magajin garin birnin Davao da ke kudancin ƙasar, ya tsere wa manyan abokan karawar shi Senator Grace Poe da kuma ministan cikin gida Manuel Roxas da maki akalla goma. Ita Poe ana ganin kamar ita ce wadda shugaba mai barin gado Benigno Aquino ya fi so ta gaje shi.
To labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a ƙasar Kamaru inda wasu motoci suka yi taho mu gama har mutane akalla 17 suka mutu nan take. Awal Garba gare ka.
Wannan hayaniya da kuke ji dai wata babban motar safa ce mai dauke da fasinjoji sama da 70 ta yi taho mu gama da wata babban mota mai dauke da kaya akan hanyar Duwala zuwa fadan jihar Yamma ba kusan. An yi hatsarin ne a kusa da garin Banga. Wannan gari dai yana da tazarar kilomita 80 daga birnin cinikayyar kasar Duwala. Mutane 17 ne suka sheka barzau. Kana waɗansu da dama kuma suka jikkata. Yanzu dai an garzaya da su babban asibitin garin Banga don ba su kulawa ta musamman. Mr. Jedone Samuel yana daga cikin fasinjojin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu gyaɗar doguwa ga abin da ya labarta mini a yayin da nake masa tambaya ko ya wani hatsari ya faru. Ya ce mun yi ta yi wa direban mu magana amma ya ƙi jin mu domin ya tafi a hankali. Gashi yanzu mun zo mun shiga cikin wani hali yanzu haka ga gawawwaki nan a kwance an kasa ma tantance ko su waye suka rasu. Ni ma na samu rauni amma nawa akwai sauki. Malam Sa'ad wani mai zirga-zirga ne akan hanyoyin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce mini.
Hanyoyin ne ba su da kyau wallahi. zaka ga hanya ne karama kaman ba ta da girma kuma wannan hanyar mutane na tafiya da gaske da daddare ne saboda aka san yan uwan mu wato makwabtan mu wayannan wato kabila wanda ke kira Garbawa suna ainihin tafiye tafiye da daddare za mu kana na a wannan hanya gwamnati ta yi take ba ruwan da mutane kawai suna kallo ne kawai yanda ake mutuwa idan ka duba yau da sati yau kuma sati biyu sati uku idan ka kirga mutane suka mutu na a wannan hanya suke hanci wanda wani suka samu rauni
shi ma mataimakin karamar hukumar Banga Muhammadu Awal ya nuna alhilinsa kan irin yanda ake hatsari a wannan hanyar
kuma tambayar nan ya zo a daidai lokacin da duk mutane suke kawo kukan su gare mu game da wannan hanya kuma ya zama da cewa mu ba mu bane muke gyaran hanya da mu ne muke gyaran hanya da za ko wata hukuma za ta gyara daidai nata
wannan lamari dai ya zama ruwan dare akan hanyoyin kasar jamhuriyar Kamaru kasancewar rashin kula ko watsi da hukumomi suke yi na rashin gyara hanyoyi ko gina sababbi haka su ma direbobin suna tukin ganganci kuma waɗansu daga cikin su suna shan barasa kafin su fara tuki alhali kuma suna dauke da rayukan al'umma Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
haka dai kuma a gaida Awal sai kuma Washington DC inda aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa na ƙwararru a fannin lafiya wanda ya wakilci Najeriya a wannan taron shine Professor Balaraba Sani Garku na asibitin koyarwa na Sir Ahmadu Bello dake Zaria kuma na tambaye shi makasudin wannan taro sai yace sukan yi taron ne shekara don bitar al'amura a kimiyyar lafiya saboda inganta fasaha da kimiyyar jinya da kuma daukar matakan gyara a inda ake bukatar hakan ya kara da cewa
to dake ita America ta riga ta sha gaban mutane sosai a duniya akwai abubuwan da za a zo da su a kawo mana mu san da suke shiga garin mu a riga an jinye su ma daga kasuwa to akwai irin waɗannan abubuwan da yawa gaskiya
to professor har ila yau kuma sai kaga an gwada mutum a Africa a ce yana da matsala kaza in yazo nan a ce ba haka ba koko daga nan din yaje Africa a ce ba haka ba watakila masu saurare za su soka warware musu wannan al'amarin
ito abin da ya kamata mutane su fahimta shine kowane ciwo yana da dabi'ar sa da yake nunawa a kowane bangare na duniya shi yasa a bangarorin aikin likita akwai cututtukan da ake kiransu tropical diseases sannan kuma akwai cututtukan da suke ana ganin su American an san su kaman watakila gama gari ne amma kowanne yana da watakila wata fuska tashi da yake da ita kaman yanzu a ce cardiovascular disease atrophy wato cututtukan da suka shafi hanyar jini da bugun zuciya amma a kasashe masu zafi sannan kuma ciwon da suka shafi zuciya da bugun jini a ciwo garuruwa masu sanyi misali kaman irin sunan America ko can kasan Turawa da sauransu to abin da ya kamata a fahimta idan misali aka ce yau ga ciwo to idan ba a zauna a inda mara lafiya yake zaune an fahimce shi ba to zai yi wahalan gaske a ce wani yazo komai ilimin sa yake zai yi fatawa akan wannan ciwo din tunda akwai abubuwan da watakila wanda su ba sa ganin su anan sai mu ne muke gani a can gurin to wannan shine yake watakila sanadiyar cewa sai kaga wani abun din gashi an ce gashi an duba gashi lafiya kalau watakila anan amma can mutum zai je shi ya san yana da ciwo ko kuma a can ai mai bincike a rubuta report in ya to turai sai a ce ai duk abu ma da akai ba haka bane watakila likitocin ma ba san me suke ba ina ganin akwai dan jahilci a cikin wannan sannan kuma da watakila rashin fahimta
to professor sannan kuma akwai wasu daga Africa idan suka zo nan sai a ce matakin hawan jinin su har ya kai abun tsoro kuma ya kamata a ce suna ciwon kai alhalin kuma su samsam ba su ciwon kan shin ya wannan al'amari yake
eh abin da yake faruwa shine wato kaga shi sa nake gaya maka shi yanzu anan misali a turai idan aka zo aka ga mutum hawan jinin sa misali ya wuce watakila 100 da watakila 60 ko 170 na kasa ya kai 110 to kowa rikicewa zai
haka
ai kaman zazzabin cizon sauro ne misali idan yanzu misali aka zo ko a airport ko a London ko a America nan sai aka ga mutum din yana zazzabin cizon sauro jikin shi yayi zafi temperature ta kai 40 degrees ai duk rudi ya zai asibitin to muku a Africa abu ne wanda kullum mun saba da ganin sa wani a kauye ma zai zazzabin sa ko me zafin zazzabin sa kauye ya murji abin sa ya wuce ba abin da zai sha ba zai sha maganin asibiti ba saboda shi jikin mutum dama ai ba haka yake ba kawai
kenan a iya cewa jikin mutum na da nasaba da kuma irin muhallin da yake
sosai kuwa ai ina jin ku da kuke nan zo na America kun san akwai wani ciwo da ake ce masa allergy. Akwai wadanda ba sa iya cin gyada, akwai wanda bai cin wake, akwai wanda ba sa cin abinci kala-kala. To yanzu idan ka tafi garin mu a cikin Africa sai ka ga mutum ko daji ka shiga kai gociyawa sai ya cinye ba abin da ya same shi. Kaga akwai bambanci kenan, da a ce mutum an haife shi anan ba mamaki sai ga yana da allergy din. Amma mu Africa kamun ka ji an ce akwai allergy ma sai ka yi tafiya mai nisa, kuma in ba irin masu kamar wata kila ciwon asthma ba. Sune wata kila mu ake alakanta shi ba da allergy din. Amma nan misali Amerika da sauran kasashen Turawa sai kaga wani akwai abincin da ba zai ci ba, a wani ganye ne ba zai ci ba, ba zai ci gyada ba, ba zai ci shinkafa ba, ba man gyada ba, suya da sauransu. Kuma idan ya ci din wato tashin hankalin da zai shiga, wato sai an zo an kalle shi saboda jikinsa dai zai kuraje ya salibe wani ma har ya kai ga rasa rai.
To professor, ina ga masu ruga kasar waje da sun dan samu matsala a maimakon su tsaya Afirka.
To abin da ya kamata dai mutane su fahimta shine wato aikin likita a Najeriya ya samu wata jagwalgwalewa ne waje watakila sai dai gyaran Allah. Sannan kuma sai zama ɗan Najeriya shi kuma akwai shi da san watakila nuna isa, da san watakila nuna ai akwai kuɗi bari a fita waje da sauransu. To amma a gaskiyar al'amari shine duk ciwon da ka ɗauko shi daga Najeriya ka taho da shi Turai sai sa'ar gaske. Sau da yawa muna ganin mutane za a tafi Turai ɗin a zo ai bincike a file haka manya-manya ana musu a ce ai lafiya gashi an yi musu magani suna koma Najeriya kuma sai abu ya jigwalgwale. Akwai irin zuwa wajen da ya kamata idan likita ya san cewa wannan ciwon kaza ne kuma kaza za a yi maka. Amma a fisabilillah babu shi a Najeriya. Idan ka je likita iri kaza zaka nema kuma ga aikin da za a yi maka, kaga ya kare mara lafiya daga masu cuta, saboda in an fita waje ma cutar su ake yi, ai ta damfaran mutane a kwashi kudin su. Amma idan mutum ya zo aka zo aka ce ga abin da za a yi masa, da ya je za a yi mishi wannan sai ya samu sauki ya komo Najeriya.
Farfisa Sani Garku na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ke mana fashin baki game da al'amuran kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa. Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda alƙalan kotu suka shiga yajin aiki na gargaɗi na kwanaki uku saboda wani tanajin doka wanda ya baiwa ministan shari'a ikon sallamar alƙali. Daga Yamai ga wakilin Musulun Mamuna Barma da cikakken rahoton.
Kungiyar alƙalai ta saman ce ta yi kiran wannan yajin aiki da nufin nuna rashin yarda da wata ayar dokar da aka kirkiro a wajejen shekarar 2003 zuwa 2004, wace a ƙarƙashin ta ministan shari'a ke da wuƙa da nama a game da makomar alƙalai akan aikinsu. Kamar yadda mataimakin magatakardan saman mai shari'a Nuhu Abubakar ya bayyana min,
wannan aya muka ga babbar barazana ce, babban cikas ne, tana cikin dalilan da yau suke sahun gaba wanda suke iya karya lago ga malamin shari'a don saboda ya tsaya ya yi aiki ba tare da ha'inci ba. To ita wannan ayar doka a watan Oktoba da ya wuce, ministan shari'a ya dauke ta ya zartar da ita bisa kan wasu abokan mu guda biyu da suka yanke wani hukunci wanda bai musu fadadi. A garin Zandar ne aka yi abun. Gwamnan jihar ya nuna alama wannan hukuncin da suka yanke bai yi mishi fadadi.
Daya daga cikin mataimakan ministan shari'a Alhaji Shaibu Mamman da na tuntuba ta waya akan wannan batu ya sanar cewa manyan jami'ai na hannun dama ministan na cikin nazarin hanyoyin da za su bullowa abin, saboda haka zai waiwaye ni daga baya. Kotunan Yamai da na Rawaya sun kasance wayan ba alkalai a wunin farkon wannan yajin aiki, abin da ke nufin yayi tasiri sosai akan sha'anin shari'ar kasar ta Niger.
Wallahi shari'a dai muka zo mun isko an ce suna garar kuma ga muna da nisa fi sabilillahi. Tun dibiyansu daga nan in tashi sai na biyo kudin taxi, san kisan akai ni wadata, daga wadata dauke ni akai ni sitin saluji ba san kisan. To ka gani kina akwai matsala, ya kamata su sasanta.
Bai kamata ana yajin aiki hakan ga mutane bukatotinsu ba su nan ga biya kenan bai yi ba.
Yanzu sai ya kenan zaka koma ne ka sake dawa?
Tunda ba abu dai ba dole in tayin.
Kungiyar alƙalai ta saman a tabakin sakataren watsa labaranta mai shari'a Sallau Tankari Muhammad Sani za ta ci gaba da gugurmaya har sai an ga abin da ya ture wa buzu nadi.
Bai kamata ba a ce da kai magabata wanda su ce ba sa aiki da doka ba. Abin da muka tambaye minista ba kirkiro shi bane muka yi, a doka yake, a dokance ne. Kenan idan bamu samu biyan bukata ba rana Alhamis za mu sake aje kira na wani yajin aiki na sati mai zuwa.
Takun saka tsakanin hukumomin Niger da alkalai ba bakon al'amari bane a wannan kasa, misalin sabanin da aka samu a farkon 2015 lokacin da alkalai suka bukaci shugaban kasa ya tunkuda masu kiyayar ministan cikin gida na wancan lokaci Hassan Masaudu a gaban alkali saboda zargin sa da yiwa sha'anin shari'a karan tsaye, sakamakon wasu kalaman da ya furta waɗanda alama ce ta rashin gamsuwa da yadda shari'ar nan ta jalile da ake yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hamma Amadu ke gudana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau ta nasarta.
To a gaida Barma, yanzu kuma bari mu za ku ɗage gefe Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar Litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A makon da ya gabata ne, sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC muka karɓi baƙwancin farfesa, masani kuma mai zurfafa bincike a harkokin kiwon lafiya a Najeriya. Farfesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya kawo ziyara nan ƙasar Amurka don halartar babban taro na masana kiwon lafiya na duniya, ya kuma bayyana da wasu kaɗan daga cikin matsaloli da suke addaba ɓangaren ilimi a ƙasar. Mun kuma fara tattaunawarmu da duba yadda jami'o'i ke fitar da ɗalibai marasa nagarta a fannin kiwon lafiya da ma sauran fannoni da suka shafi rayuwar yau da kullun na al'umma.
O kokarin mu shininku jama'a, kiran mu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne a maza.
Farfesa, bari mu koma kuma fanni na aikin likitanci. Ganin cewar yanzu a Najeriya akwai jami'o'i waɗanda suke koyar da koyan aikin likitanci, za kuma ga cewar da dama waɗannan jami'o'i sukan gaza wajen samar da ƙwararrun likitoci. In ɗalibi ya fito daga jami'a a tarar da shi ya ƙware, ya san aikin shi da sauraronsu, a takaice dai za a ga cewar ilimi gabaki ɗin shi akwai koma baya. Menene ya kawo waɗannan matsaloli na koma bayan ilimi, musamman a makarantun jami'o'i da kiwon lafiya ko na fannin koyan aikin likitanci?
To, shi wannan abin da zan ce maka a nan gurin, ni ina ganin ba Najeriya kawai za a ware a ce haka ya faru ba, saboda shi aikin likita wato karatu ne mai watakila wahala, kuma yana da watakila sarƙaƙiya, wanda idan mutum ya gama shekara shida misali yana karatun digirin farko, aka ba shi Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, babu dokar da ta ce je ka mutum ya kwantar da shi ya fede, saboda ba a yadda cewa ma zai iya wannan fidar ba. Shi aikin likita kamar yadda Bature yake bayaninsa art ne. Art kuma shine misali kamar mutum a ce ya ji ya koyi yadda ake kujeru ko yadda ake teburi haka da sauransu. Idan mutum ya zauna aka yi mai lecture, aka ce yadda za ka yi kujera, ka samu katako, ka sa abin nan, ka goge shi, ka samu kusoshi, ka buga inci, ka za ka wayawaye, ai da ya fito ba za a ce kuma kawai je haɗa tebur a ce ya ƙware ba. To, abin da yake faruwa idan mutum ya zama likita, ana buƙatar sai ya yi abin da ake ce masa internship, sai ya yi shekara ɗaya ƙarƙashin ƙwararrun likitoci, a sa shi nan ya ga yadda ake nan, ya ga yadda ake can, kamuwa ya je bauta ƙasa. Saboda haka har a lokacin kenan bai ma zama likita ba, an dai ba shi sunan likita wanda watakila ya ci jarabawa, amma ba likita wanda za a saka mishi rayukan jama'a ba. To, idan ya shekara ɗaya yana wannan internship ɗin, to shi ne za a sa hannu a kan takarda cewa an yarda wannan za a iya barinsa ya zauna a asibiti ya gama da lafiya, ya rubuta magani, saboda ya yi watakila ɗan operation, ya duba magungunan ciwuka haka waɗanda ake ɗan ba da magani, ya yi manajin mutane haka, an sallame su, ya ga yadda ake yin komai da komai. To, amma a wannan internship ɗin da ake na shekara ɗaya, akwai likitoci da yawa wanda manyan likitocin nasu sukan ma ce ba su yadda sun sake su ba, dole sai sun sake maimaitawa ko sai sun ƙara sati biyu saboda a ƙara goge su haka da sauransu. So, wannan yana nan kuma har yanzu yana nan. To, amma abin da ya faru shi ne sai wata matsala ta zo gaba ɗaya ta shafi harkar ilimi a Najeriya, wacce take watakila hankalin malami sai ya karkace daga kan aikin aji, sai koma shi ma ya fara competition da 'yan kasuwa, ya fara competition da 'yan siyasa, shi ma yana so ya tara kaza, wanda a da ba haka ba ne. Da a malami, in ka san malami, watakila in takalminsa ɗaya har ɗalibai muna mishi tsiya a ce ai wannan malamin kaza takalmin shi ɗaya ne, waye kaza da sauransu. Amma shi abin da ya sa a gabansa ba ma maganar duniya ba ne, karatu ne ya koyar da ɗalibai, saboda shi farin cikinsa ya training wane ya zama kaza, ya training wane ya zama kaza. Kamar yadda ne muka gaya maka lokacin, akwai amana. To, yanzu gaskiya rashin amana nan sai jo ta ko ina. Kuma wato abin da ya ƙara tura shi sai zamana cewa idan wata matsala ta samu malamin nan, to zai yi wahala a ce watakila gwamnati ta share masa hawaye gaba ɗaya. To, shi yasa hankalin malaman shi ma sai karkata, kamar yadda na sauran ma kwas-kwas haka, wanda ba aikin likita kawai ba. To, tunda hankalinsu baya kai, sai zamana cewa ɗalibai sukan sami ƙarancin watakila haɗuwa da malamai da kuma watakila bita da ake musu. To idan suka tashi fitowa sai kaga an fito da su haka ga su nan dai hab don baro gurbi ba su gama haɗuwa ba. To koda sun yi wannan internship din sai ga akwai matsala.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna ƙara miƙa godiya ta musamman ga baƙon namu, Farfesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, tare da fatan Allah ya kai shi gida lafiya. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni, ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata don wazan miƙewa.
To gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurayi kuka aiko mana.
Barin fara da sakon Rilwani Ibrahim London Uba da ke jihar Adamawa, wanda ce muna fatan tallafin da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta baiwa 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya zai kai ga waɗanda aka yi domin su. Sai kuma Alhaji Abbas Bafface Lady Baucin Najeriya, wanda ya ce wannan taron da shugaban ƙasa zai buɗe a jihar Katsina don dogaro da noma a arewacin Najeriya ya yi daidai. Mu manoman arewacin Najeriya mun gamsu da wannan wayar da kan manoma domin kaucewa dogaro da man fetur. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama don na nuna farin ciki na dangane da sanya hannun da shugaba Buhari yayi a kasafin kudin Najeriya. Wannan wani abin alheri ne ga al'ummar Najeriya, da fatan wannan kasafin kudin zai amfana da al'ummar Najeriya a bangarori daban-daban na rayuwarsu. Sako daga Yakubu Abdullahi Dambam. Allah ya sa ziyarar aikin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai a kasar Burtaniya ya amfani al'ummar Najeriya baki daya, amin. Sako daga Hadiza matar mai kamiya Oje Kwata Sukumbi. Sai kuma sikar Kabiru Janya Kwari, wadda take cewa ina kira ga wasu gwamnonin Najeriya da cewa a gaskiya kamata su ji tsoron Allah su biya sauran ma'aikata da ba biya albashi ba. Sai kuma sikar Haɗin Gwiwa daga Habibu Abubakar Birnin Yaro da Garba na Halikamba, wadda take cewa don Allah VOA Hausa ku isar da saƙonmu ga gwamnatin Najeriya da ya kamata ta gaggauta ba da umarnin shigo da shinkafa, domin wallahi al'ummar Najeriya na fama da tsadar abinci sosai. Koriya ta Kudu yin watsi da ta yin da Koriya ta Arewa ta yi na neman sulhu bai dace ba. Zaman lafiya dai ya fi zama ɗan sarki. Sako daga Salih Muhammad Salih da Mareyola. Da ƙarshe sai sakon Sufiyanu Gumal Zangon Daura, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya muna fatan alheri ga kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya sanya wa hannu a ƙarshen makon da ya wuce. Allah ya sa kasafin kuɗin ya zama alheri ga al'ummar Najeriya, amin.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma a taƙaice.
Akalla mutane biyar aka kashe, kana wasu 13 suka samu rauni sakamakon fashewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi a kan hedkwatar rundunar 'yan sanda da ke gabashin babban birnin Somalia, kamar yadda majiyar kiwon lafiya da kuma wasu ganau suka ruwaito. Tun dai kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin aikata wannan aikin. Prime Minister Burtaniya David Cameron ya gargaɗi cewa Burtaniya na iya tsokano jefa nahiyar Turai a cikin yaƙi, muddin ta cimma matsaya akan tabar kungiyar tarayyar Turai a zaben raba gardama da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a cikin wannan shekarar. Kamarin da ya yi wannan magana ce yau Litini. A yau Litini ne shugaban 'yan adawa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Moise Katumbi zai bayyana gaban masu gabatar da ƙara domin ya amsa tambayoyi a kan zargin da ake masa na cewa ya yi hayan sojan haya na ƙasashen ƙetare, in ji lauyansa.
To a gaishe ka da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni, da Julie Lesley Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Pan Crafton, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma anjima.